الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معها في أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. بركة مرساكي سادوا وانا مسلا شيني تارك البركة مسلا جون عثمان ابن عفان لكينا دلنقيا وانا بلينا كنو وانا يمتشي من البركة للجمعة يو شاهدين أوتن ذو القعدة من جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدو دارة بالبدو للثلاثين لتقص وانا قميك ليلي دا قلو بوتن تقص ميلادية تلبوهي لشاهدكم وانا مجد السينة مافو مافو تبكي تفسير من القرآن من جرمى فلابونا اشتين تفسير سورة البقرة وانا اشتين مجد السمو نتبي اشعلا اشتين تفسير من السورة تبانا مشيدا كراتو فرقومنا في تتأذير مدى تنقوى لدى أبا كالفي مثل سور مايك يسا لا نزاح للتدبات ونا متى الدعاء الله سبحانه وتعالى إذا فرسامتا إلي يأتي مسؤولا فرسا الله يحفظ سامتا مفن جدا إلي يتعال ذنة مقومتا ومجد تعالى يألك إنت عبيدة تبلي أبا ينتا ثورة مسلمين سكر رسول مجد يأتي مسؤولا إذا فرسامتا ومجد مخلي ثورة الله سبحانه وتعالى إذا فرسامتا سننكما أخوي سنرور مفن صوت الحق لا تسابق أربعة muna fata in kuwa za a ci gaba da taimakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada lada a kan wani ne da ya da za mu tashi akan aya ta 173
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا قوة لدسكي إيماني كنشد كدادة تقبل نبوك أذر تاكلش سنن قولي وأبنجد قولكم كتنجي قولي وألا إنكم كتنجي في كلمتي والدعوة إنما حرم عليكم الميتة فدي يا حرم كامك موشي والدم لجني ولحم الخنزير لنام ألدي وما أهل به لغير الله تأبن دعك الكرا وطونا ونن الله أكيان كاشدش فمن اضطر غير باغ ولا عاد وانت يا مسوء ويشك مسوء باينا من كتر إيا كابا باينا من ذالك ببا قمينا من كتر إيا كابا فلا إثم عليه توباب إليه أكثر إن الله غفور رحيم للي ألا بيوى غافر عنه بيوى جبتين وتغاية تقلقوا منفسراتا إن الله سبحانه وتعالى يكراه مؤمنين يكي سوى سيدة قداء لأن أبن الله أهل التابس وتسابة وتفلق مؤمن سكي مشركي ما سهرم تأبن الله أهل التابس ko su halatta abinda Allah ya haramta musu masu takurawa kansu su hada kansu ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu ta hanyar zabar wasu dabbobi su haramta wa kansu yayin da kuma za su ci abinda Allah ya ce da su ku mu'mini ku ci daga dadadan abinda aka halatta musu sannan ku sani cewa wannan abun arziki ne da Ubangiji subhanahu wataala ya azurta ku da su sannan ku gode wa Allah domin wannan shi zai sa ni'imar da ya musu ci gaba da haɓaka ta ci gaba da karuwa kuma wannan alama ce cewa kun yarda shi ne mai bayarwa shi ya cancanta a bauta masa dama kuna bauta masa ne yayin da kuke gode masa dama ku gode masa in har shi kaɗai ku kasance kuna bauta masa sai Allah subhanahu wataala ya kawo jumla sabuwar magana inda ba harrama alaikum al-bayta ya Allah ya haramta muku wato kadai ya haramta muku bushe wato kamar a baya can Ubangiji subhanahu wataala ayat da ta gabata an ce ku ci daga dada dan abin da aka halatta muku aka azurta ku dashi wato kila bai tambaya yayin tambaya wadanne irin menene dada dan abin da aka halatta mana mu ci kila wannan tambayar za ta zo yayin da aka bada umarnin aka bada izinin a ci daga dadadan abin da Allah ya azurta mu da shi tana yiwa wanda ya ce to Allah menene dadadan wanda ka azurta mu da shi sai yake bayanin dadadan amma ba wai tasigar a fito da bayanin wato a fito da bayanin su dalla dalla ba tasigar ai bayanin abin da aka haramta domin idan ka fahimci abin da aka haramta to duk abin da bai shiga cikin wannan haramun din ba su ne dadadan baraka bayani ne ta hanyar fadar kishiyar abu saboda yawan abinda Allah subhanahu wataala ya halatta ba zai lissafu ba amma abubuwan da ya haramta ɗan kaɗan ne za su iya lissafuwa idan ka lissafa maka waɗanda aka haramta to daga nan za ka fahimci to duk abin da bai shiga cikin wannan lissafi ba to yana cikin wanda aka halatta maka wannan hanya ce ta ba da bayani cikin takaitaccen salo shi yasa haramun shi aka yi bayani dalla dalla kamar yadda ya ce wa qad fassara lakum ma harrama alaykum Allah ya yi muku bayanin abin da ya haramta muku dalla dalla don haka abin da ya haram ya halatta idan aka fahimci shi to shi kira an fahimci abin da ya haramta ya halatta haka nan kamar Allah yana hannunka bai sanda ne ka tubu shirkai waɗanda suke halarta wa kansu dadadan abubuwa duba wasu dabbobi da Allah subhanahu wataala ya halarta a ci amma su canfe su suke ba za su ci su ba saboda wani dalili na banza yayin da kuma za su ci abin da Allah ya haramta su ci kamar mushi to shine Ubangiji subhanahu wataala a nan kamar yana cewa kun haramta wa kanku dadadan abubuwa masu yawa sannan kuma kun halatta wa kanku mushe da jini wanda kuma wannan abu ne da Allah ya haramta Ubangiji ya ce inna ma harrama alaikum albaytata kadai Ubangiji ya haramta muku mushe haramtawa shi ne a hana maka abu hali mai tsanani ta yadda idan ka yi wannan abin to ka zama mai sako mai laifi a gurin Allah wannan shi ne tahrim albaytatu ko albayyatatu ko dai bit tashdid ko bit takhfif albaytatu bit takhfif ko albayyatatu ana nufin dukkan abinda ya mutu dukkan wani abinda ya mutu ana kiransa albayyit ko albayyit da albayyit da albayyit a asalin lugha duk abu ɗaya ne to amma daga abin nan amma an ka keɓance dabbar da ake cinta idan an yanka ta sai ta mutu kafin a yanka ta sai aka keɓance ta da suna albayyitatu aka ƙara ta'un a ƙarshen wannan suna da ya zamana da an ce albaytatu to ana nufin wannan dabba wacce asali ana cinta idan an yanka idan ta mutu to ta zama albaytatu to wannan suna da Allah ya bawa dabbar da ake yanka ta sai ta mutu gabanin a yanka ta ya bata wannan suna shi wannan suna ne wanda shari'a ce ta kirkiro shi ta bawa wannan dabba ko ku a damacin haka larabawa suke yi wasu sun ce shari'a ce ta kawo wannan sunan laraba ba san da wannan ba amma abinda alqur'ani ayo alqur'ani suke nunawa cewa ko da bancan haka larabawa suke kiran dabbar da ake yanka ta sai ta mutu kafin a yanka ta suna kiranta da wannan suna albaytatu duka kira'o'in biyu akwai kira'ar jumhur ita ce albaytatu akwai kira'ar abu jafar albayyitatu Allah ya ce an haramta muku mushi me aka haramta a cikin mushin ba a ambaci abinda aka haramta din aka ce an haramta muku mushi wannan shine abinda malamai suke kira zalalatul ittiba aki fadar abinda shine wato kai zaka fahimce shi daga siyaki daga cikin jerin yadda aka jije ku kawo magana ya kamata ka fahimci me ake me aka haramta aka ce hurrimat alaykum ummahatukum an haramta muku iyayenku haramta muku zauna da iyayenku ku yi magana da iyayenku an haramta ka sumbaci mahaifiyarka a'a amma daga siyakin maganar aure zaka fahimci cewa hurrimat alaykum nikahu ummahatukum amma ba a faɗi nikahu din ba saboda kai da kanka tunda ka san magana ake ta aure a cikin jerin maganar aure ake ba maganar zamantakewa ba maganar tafiye-tafiye ba maganar zama a ci abinci da wani ba kace hurrimat alaykum ummahatukum zaka fahimci abinda ake nufi an haramta muku auren iyayen to saboda haka anan shi ma Allah subhanahu wataala ce hurrimat alaykum innama harrama alaykum almaytatu Allah ya haramta muku mushi ya haramta muku mushi ana maganar ci ya ce wa kulu ya ayyuhal ladina amanu kulu bi tayyibati ma razaqnakum saboda haka aka zo maganar an haramta ka san maganar ci ake yi saboda haka wannan ayar da ta gabata ita za ta fassara maka me ake mai aka haramta a game da mushi an haramta ana maganar haramci cin sa ne to abinda ba ci ba fa saboda abinda zaka amfana da wani abu na jikin mushi ba ta hanyar ci ba kamar in dabba ce tana da gashi a jikinta gashin dabba da abinda ba shi da alaka da namanta wanda za a iya cire shi daga jikinta tana da rai za a iya amfana da shi ko fatanta ko gashin jikinta ko ainihin kafanta to shin za a iya ci ko ba za a yi amfana da shi ko ba za a yi amfana da shi ba to shi ne malamai suka yi saɓani saboda ayar cewa ta harama alaikum albayta an haramta mushi amma ba a tantance menene a cikin mushin aka haramta ba a gurin Imam Malik ana iya amfani da gashin dabba suf ɗinta a yi amfani da shi amma ba za a yi amfani da ƙahonta ba ko kofatanta in tsuntsu ne gashin tsuntsu ba za a amfani da shi ba haka nan ba za a yi amfani da abinan haurenta ba wasu yi togaciya da hauren giwa wanda ake kira al'aj wasu kuma suka ce har shi yana shiga ciki abinda ya sa Imam Malik ba wai da wannan aya ya yi hujja ba wajen haramta amfani da waɗannan abubuwa na mushi yana duba cewa namanta ya lalace tunda ya lalace to duk wani abin da yake da alaka da ita ya lalace da yawa daga cikin magabata sun yi ba da wato saukin ana iya amfani da abin da ya shafi gashinta suf ɗinta ko abin da ya shafi abin da ba haɗe yake da namanta ba za a iya amfani da shi idan ana da bukata ko da ko mutuwa ta yi kamar ibnu sirin amru ibnu dinar da hammad ibnu salama daga cikin malaman magabata bal amru ibnu dinar yana ganin babu bambanci tsakanin matacciya da mai rai wajen a yi amfani da gashinta kamar yadda abdulrazzaq ya rawaito a cikin littafin sa al-musannaf amru ibnu dinar yana cewa laysa lisufil baytati zakatun yusulhu fantafi bihi gashin dabbar da ta mutu ba sai an yanka ta ba kana iya wanke shi kai amfani da shi haka nan Imam Shafi'i shi kuma a gurinsa haramun ne a yi amfani da kowane irin bangare na dabbar da ta mutu saboda shi a wajensa ayar da ta ce inna ma harrama alaikum almaytata ta shafi amfani da mushi gaba ɗaya ba ta kaita akan ci ba saboda ka duk wani abin da za a yi da mushi a wajen Imam Shafi'i haramun ne to amma abinda nassin yake nunawa haramcin anan yana da alaka ne da abinda ake magana a kansa ba duka abinda ya shafi mushi ba saboda ana magana ne akan
ci ayoyin duk da suka gabata akan ci aka ya ayuha nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba aka yi magana kulu min ma fil ardi sannan aka zai ayuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga wadannan ayoyi suna nuna maganar da ake yi maganar ci ake yi saboda haka wannan shi zai nuna cewa inna ma harrama alaykum al mayta ay harrama alaykum aklu al mayta Allah ya haramta muku harrama alaykum akl al mayta ya haramta muku ci mushi Abu Hanifa shi ya fi tsanantawa ma don shi yana ganin ba za a amfani da mushe ba ta kowace hanya ko karnuka ba za a bawa ba ci ko karnuka dabba ta zama mushe shi a gurinsa ko kare ba za ka ba ba domin kai aka kama wureta shi kuma Allah ce ya haramta maka saboda kare kana da kare sai ka dauka wa karanka to ai kamo ka amfane ta baka yadda da haramcin ba kenan wannan ra'ayin Abu Hanifa ne fatar takuwa abin da ya shafi fatar bushi tana da kamanni guda biyu wato in ka dubi bayanta wato ka dubi bayanta za ka tana da alaka da abubuwan da suke kamar gashi da yake jikinta da su da sauransu in ka duba cikinta tana da alaka da nama ta hanyar cikinta naman ya haramun ne dama a ci naman to kaga fata tana da alaka da nama daga cikinta daga wajenta kuma tana da alaka da gashi gashi kuma Imam Malik yana cewa da sauki a cikin sha'anin gashi to saboda ta hada bangarori guda biyu shi yasa sai sunan ma malamai suka samu sabani cewa idan aka je mai fata za a yi amfani da ita ko ba za a yi amfani da ita ba Imam Ahmad a wajensa dan an jima fata ba za ta zama mai tsarkaka ba to jima ba ta tsarkake fata a wajen Imam Ahmad Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta kyankyami ta yi amfani da jiman biyar fatar mushen abu saboda a cikin Musannaf Abdurrazzaq akwai hadisin Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr suke cewa Muhammad ibn Al-Ash'ath ya yi wa Aisha magana wato akwai wani abin jakin dawa da ya mutu sai suka yi wa sai da tuna Aisha magana cewa za a yi mata abin da rilibi wato za a yi mata jeme mata wannan fatar ta zama mata kamar abin da ta yi rilibi da shi to shi ne aka ga mata sai ta ce a'a ita ba za ta sa wani abin da yake na mushe ba ne duk abin da yake da alaka da mushe take cewa ba za ta sa ba take cewa lasu bilabisati shay'an min albaytati duk wani abin da yake da alaka da mushe ba zan sa ba sai suka ce da shi nasna'u laki lahafan nadba ghadabu jeme shi ne mimiki gwada da shi sai ta ce a'a inda yi da mushe ne ba za ta sa ba to wannan ya nuna ita kanta tana karhanta wannan ba ta san ta yi amfani da abin da yake mushe ne abin da aka ci fatar da aka jeme ta ta mushe hakanan Ibn al-Munzir a cikin littafin al-Awsat ya kawo mana riwaya daga cewa daga cikin sahabbai akwai wanda su ma suna karhanta hakan kamar yake cewa kana min man yakrahu as-salata fil jild idha lam yakun zakiyan Umar wa ibnuhu wa ibn Umar wa Aisha wa Imran ibn Husayn wa ibn Jabir yake cewa daga cikin wadanda suke ganin suke karhanta yin sallah a fatar da aka da fatar mataccen abin da aka jini ba fatar wanda aka yanka ba fatar da aka jini ta mataccen abu suke ganin makaruhi ne ayi sallah da ita a kanta sai akwai Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar da Aisha radiyallahu ta'ala anha da Imran ibn Husayn da ibn Jabir wannan suna ganin cewa in dai abu ya mutu ba yanka shi aka yi ba dabba ce mutuwa sai ba yanka ta aka yi ba sai aka dau fatar aka jebe ta suna ga makaruhi ne sallah a cikin ta wannan ra'ayi Imam Malik ne alaihi rahmatullah yana ganin fata aka jebe ta to ba za a yi sallah da ita wato fatar mataccen abu da aka jebe ba za a yi sallah da za a yi amfana da ita a bayanta amma ba za a yi sallah a kanta ba ba za a zuba ruwa a cikin ta ya zama tsarki ba Imam Ahmad shi ya takaita matsalar ne akan cewa fatan nan fa ta dabbobin nan ai ana mutane na iya cin ta aka yanka dabba ana iya cinye fatar kamar da ake cin fatar shanu a yi danda to tunda har ana cin ta yayin da aka yanka dabbar to in ta mutu yadda ba za a ci naman ta ba to haka nan ka ci fatar ka amfana da fatar yadda ba za a fara da naman ta ba yayin da ta mutu to haka dan fatar ta ma kada a fara da ita shi yana kwatanta hukuncin naman ta yayin da take bano yayin da ta mutu da kuma fatar ta yayin da aka je mata bayan mutuwa akwai hadisi da yazo a cikin sunan wanda yake nuna haramcin amfani da fata kama taccen abu shine hadisin Abdullahi ibn Ukayy wanda yake cewa atana kitabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla wafati bi shahr aw tarwaya qabla wafati bi shahrayn alla tantafi'u min albaytati bi ihab wala asb yake cewa littafin annabi sallallahu alaihi wasallama wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo mana kafin goma wata ga Allah wafatin sa da wata dai ko wata biyu sabanin ruwayoyi ruwaya wata dai wata ruwaya wata biyu a ciki a ce kada ku amfana komai wato na dabbar da ta mutu kada ku yi amfani da garda fatar ta wannan hadisi ne da malamai suke ta magana a kansa an samu da yawa daga cikin malamai sun raunana shi ce yana da illa kuma a sanadin sa akwai istirab kamar da ga muku yanzu a watar waya shahar watar waya shahare akwai istirab da yawa akwai rikice-rikice da yawa a sanadin sa da matanin sa akwai sabani masu yawa shi kansa Abdullahi ibn Ukayy bai da sama'i wato bai ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar da Imam al-Bukhari a cikin littafin sa at-tarikh al-kabir ya ambata haka na Abu Zur'a da Abu Hatim sun cewa shi Abdullahi ibn Ukayy bai da sama'i bai ji komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba الحازمي اتكلم لتابع الاعتبار فيما يرون الحديث وانا حديثي ايكن ده متعدي سكي ده شيء واتوانا نسكا اوكيش تكيم مالبي سكا ايكي ده شيء كدني ده اتي يا تبت نفسي ليه ده يتبت لك النبي صلى الله عليه وسلم ده وانا اللفظين ده وانا معنر تو ده متعدي سولي كيش تيني ايكي ده شيء اتي يا نفسي صلى الله عليه وسلم اني ابيا متو كده امفال ده فاتح da a ce wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan nassin to da ya yaɗu sosai an san shi musamman a ce littafi ne ko rubutu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuto shi kamar yadda lafazin ya nuna shi yasa Imam Tirmidhi bayan ya kawo hadisin sai yake cewa walaysa al'amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilm yawa daga cikin malamai ba su aiki da wannan ba to suna ga bai tabbata ba shi kansa Imam Ahmad da yake ra'ayinsa ne wannan da yana hujja da wannan hadisin amma daga baya sai bar hujja da hadisin kamar da Imam Tirmidhi ya kawo a cikin littafin sa Al-Jami' ke cewa da Imam Ahmad yana hujja da wannan hadisin amma daga baya ya fahimci cewa hadisin akwai matsala a cikin salsalar sa akwai isnadin sa haka sai ya bar hadisin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i suna ganin fata idan aka je mai ta in bada cire fatar al-hazir fatar alaji aka jeba fata to ta tsarkaka banda fatar al-hazir li annahu muharram al-ayn shi al-hazir gaba ɗayan sa ne ma haramun ba maganar fata sa ake ba wannan shine ra'ayin zuhri shine ra'ayin al-layth al-auza'i da yawa daga cikin magabata wannan shine fahimtar su cewa fata yayin da aka jebe ta ko da abin nan matacce ne aka dauki fatar sa aka jebe ta to ta zama tsarkakakkiya wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin magabata Al-Layth ibn Sa'd Al-Auza'i ibn Al-Mubarak Ishaq ibn Rahuya Aba ibn Abi Rabah Al-Sha'bi Al-Hasan Al-Basri Qatada Az-Zuhri An-Nakhai duk waɗannan malaman tabi'ai ne wanda isnadai wato riwaya ta inganta zuwa gare su cewa suna ga halaccin amfani da fatar da aka jeme ta koda kuwa ta abinda yake matacce ne akwai ruwaya da tabbata akan wannan cikin sahih al-bukhari da muslim imam ahmad sahih al-bukhari da muslim da muslim imam ahmad hadisin maimuna akwai wata baiwanta da aka ba wata sadakar akuya sai akuyar ta mutu aka fito da akuyar za a kai ta shara a jefar annabi ya ci karo da su suna jan akuyar sai yake cewa hal la akhadtum ihabaha فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَبَعْتُمْ بِهِ bayana ba za ku cire fatar ba ku feɗa fatar ta ku jebe ta ku yi amfani da ita sai suka ce innaha baita ya rasulullahi bushi ta mutu ne fa qala innama hurrima akluha indama hurrima akluha abinda aka haramta cinta kaga wannan nasi ne cikin masalan sannan kuma wannan zai fassara maka hurrimat alaykum indama harrama alaykum albayta ala likum harrama alaykum akl albayt hadisi ne tabbatacce yana cikin sahihaini hadisin maimuna haka nan akwai hadisin abdullahi ibn abbas wanda imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta da imam muslim a cikin littafinsa da wasu daga cikin malamai abdullahi ibn abbas yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dubiga al-ihab faqad tahur idan aka jebe fata to ta tsarkaka haka nan akwai hadisi har ila yau a cikin muwatta imam malik da kuma musnad imam ahmad ashabu sunan duk su ruwaito shi ibn da tirmidhi hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an yustamta'a bi julud al-baytati idha dubiga annabi yayi umarni a amfana da fatin mushi idan aka jebe fatin mushin dabba bayan an jebe ta annabi yayi umarni a yi amfani da wannan kaga wannan nasi ne a cikin matsala hadisin abdullahi ibn ukayn wanda aka yi tajayiya akan sa ba zai iya cin karo da waɗannan hadisai wanda suka fi tabbata ta fuskar isnadi ba babu wani jayiya akan su kuma sun fito karara akan mushi ake magana ba wai akan wata dabba da aka yanka ba dabba da aka yanka wannan dama babu matsala in matukar dai ana cin naman ta to fatar ta ma duk hukuncin su daya to ana maganar dabbar da ta zama mushi naman ta ya zama haramun to shin fatar ta ma za ta zama haramun ko da an yanko da an jebe shine maganar da malamai suke sabani a kansa imamu shafi'i alaihi rahmatullah shi ya faɗa abin ma har yana ganin wato na'am sun yi tokaciyar fatar alhazir fatar alhazir wannan kamar da muka ce huwa muharramul ayn shi wannan gaba ɗayansa ne aka haramta shi ba maganar naman sa kadai ba to imamu shafi'i ya riskar da kari cewa shi ma kari fatar sa shi ma kari fatar sa ko da an jini ta ba zai tsarkaka ba kamar da muka ce imam malik a wajensa idan aka je mai fata to bayanta tunda an kankare gashin an abin ɗinsa ya daskari ya bushe to ta tsarkaka bayanta amma cikinta a gurinsa ba zai tsarkaka da jima ba cikinta wanda yake da shi da yake da alaka da nama shi a gurinsa ba zai tsarkaka da jima ba saboda haka shi a gurinsa in dai bushen abu ne aka je mai fatar to za a iya zama a kai za a iya komai a kai amma ba za a yi sallah a kai ba ba kuma za a zuba ruwa ko wani abu a ciki ba wannan shine abinda ya zo daga imam malik maganar abu halifa kusan ita ce maganar da ta fi rinjaye maganar shi da imam shafi'i akan cewa fatar mushi idan aka je mai ta fatar mushen dabbar da ake ci idan aka je mai ta to wannan ta tsarkaka kuma ta tsarkaka gaba daya da cikinta da wajenta za a yi sallah a kanta za a yi amfani da ita saboda hadisin maimuna hadisi ne karara wanda yake nuna haka amma shi alhanzir muharrabun zati ne kamar yadda muka ce shi karan kansa an haramta shi yasa za mu ga a cikin ayar ma sai aka bambance shi yadda aka kawo maganar alhanzir nama harrama alaikum albaytata waddama sai aka ce wa lahmal khinzir shi sai da aka ƙara kalmar laham aka baga maganar nama wato ba maganar ce an haramta maka shi bane saboda ba a yanka shi ba kakka ɗauka tunda ita waccan dabba ai saboda ta mutu ne ba yanka ta akai ba aka haramta maka amma naman da yanka akai an halatta maka ka ci to shi naman ne aka haramta maka ko ka yanka ko baka yanka ba zai tsarkaka ba khinzir alhanzir najasa ce ainiya sau haka jima bata fitar da shi daga najasa da dawo da shi mai tsarki domin ta jima abinda take yi shine tana mayar da ita wannan fatan ne zuwa ga yanayin wato hukuncin ta lokacin da dabba tana da rai shine aikin jimar idan aka yi jimar to za ta dawo da fatar hukuncin ta lokacin tana da rai fatar dabbar da ake cin namanta tana da rai fatar ta mai tsarki ce to yayin da ta mutu fatar ta zama mai najasa ce da aka yi jima sai ta dawo kamar tana da rai ta dawo mai tsarki to shi alhazir yana da rai ko yana matacci kaga najasa ne saboda dan ka je mai shi ka ce ya ka dawo da shi yana da rai kaga dai yana nan dai a najasar sa saboda wasu daga cikin magabata da yawa sun damaci amfani da komai na alhazir sawa'un fatar sa ko gashin sa ko wani abu an tambayi الحكم تحمات كنت بأي لمدى غاشن الهنزر شاء الله أيام فانيدا غاشن الهنزر تمر أمطين دليل أي دينك إيدشي سكتي آآ بس يدد هكذا أنسامو لك ابن سيرين شيما كان لا يلبس خفا خرز بشارة الزر بايا ساء الخف لأك إنكا شدى غاشن الهنزر بايا داي سكار amma daga cikin tabi'ai akwai waɗanda suna ganin gashinsa aka yi amfani da shi kamar zare babu komai kamar al-Hasan al-Basri da Abu Ja'far suna da wannan ra'ayi daga cikin abin da aka togace daga mushi daga haramcin mushi an togace mushin kifi da mushin fara mushin kifi annahu min dawabil bahr kifi yana daga cikin dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa da ba sa rayuwa a tudu saboda su an togace su saboda Allah subhanahu wataala ya ce uhilla lakum saydul bahri an haramta muku abinda ake farauta da dabbar ruwa wanda an haramta an halatta muku kuci kifi yana da cikin maganar su za ta zo me yasa Allah subhanahu wataala ne hikimar da ta sa aka haramta mushi malamai suna cewa galibi dabba ba za ta mutu ba sai dan wata cuta da ta same ta wannan cutar kuma tana iya zama a cikin namanta ko da ko bayan ta mutu yayin da mutum ya ci wannan naman kuma cutar ta koma jikinsa saboda haka kaga sai ta cutar da shi duk abin da zai kai ga cutar da mutum shari'a ba ta halatta shi sauraka in aka ce mutuwa ta yi saboda wata cuta to sautari ba lalle cutar ta mutu tare da mutuwar ta ba bari a ce naman ya dawo da tsaftatacci cutar na iya zama a cikin wani bangare na naman da yadda mutum ya ci sai ya ci wannan cutar karshe shi ma ya kamu da abin da ya kashe wannan dabbar in bai sa abu shi ma ya kashe shi sannan jini a jikin abu mai rai yayin da ya tsaya to zai daskare a jikin jini yayin da yake tunda gudun sada ya zagaya wanda yake a jiki shi yake hana shi ya lalace amma da zarar aka ce dabba ta mutu to jinin zai tsaya in ya tsaya zai daskare a ciki ya daskare a ciki zai rube in ya rube zai zama cuta saboda haka yayin da dabba ta mutu jinin da yake yawo yake circulation a ciki ya tsaya ya lalace in ya lalace a wannan lokacin ya zama cuta saboda haka cin sa sai ya haifarwa da mutum wani abin da zai cutar da shi shi yasa aka shar'anta yanka dabba ce a yanka dabba saboda jinin ya zube saboda jinin ya zube shi kenan abinda ake gudu na zamansa a jiki zama ya daskare ya zama cuta yanzu an kauce mata shi yasa imamu malik ya tafi akan aljani wato dan ta yadda yake cikin dabba yayin da aka yanka mahaifiyarsa to shi ma wannan yankan da aka yi mata yanka ne gare shi ma saboda jikinsa gaba ɗaya haɗe yake da mahaifiyarsa jinin da yake amfani da shi shine da mahaifiyarsa din yayin da za a yanka mahaifiyar tashi jinin ta zube to shi ma nashi ne zube saboda haka zai mutu shi yasa da ta mutu shi ma yake mutuwa saboda abinda zai amfana da shi na jinin ta yanzu babu shi da aka kaga cutar da ake samu a jikin dabba matacciya ba za a samu a jikinsa ba to wannan shine ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace zakatul janini zakatu ummihi to yanka dan tayi shi da yanka mahaifiyarsa da zarar aka yanka dabba tana da ciki to dan tayin ya halatta ci ba sai an fito an yanka shi ba shi ba ce ya mutu ba za a ci ba Abu Hanifa a gurinsa ba za a ci ba a gurin malam Abu Hanifa ba za a ci ba in dai ba an fito da shi da rai an ci ba yana tawilin wannan hadisin akwai fassara da yake wannan hadisin wanda ba ma'allin mu tsaya mu tattauna shi bane amma dai magana ingantacciya shine dabba idan aka riga aka yanka ta to abinda yake cikin shi ma zama halal ba sharadi bane sai an yanka shi malamai sun hada da kifi da fara wuri guda cewa su waɗannan ana cin bushen kifi ana cin bushen fara domin fara aka ce maka ba ka ci fara ba sai ka yanka ta ai kaga an hada ka da wahala wannan shine kaulin Ibn Nafi da Ibn Abd al-Hakam cikin malaman malikiya hujjar halaccin fara akwai hadisin sai muslim hadisin abdullahi ibn abi aufa da yake cewa gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin kunna na'kulu al-jarada ma'ahu mun yi fita yaki sau bakwai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin muna cin fara tare da shi kaga wannan yana nuna halacci ko dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci fara tare da su ko kuma a dan an ci farar bai hana ba akwai hadisin Ibn Umar wanda Imam Ahmad da Imam al-Hakim suka rawaito shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda Abdullah ibn Umar yake cewa uhilla dana baytatani wal jamani bal baytatani fasabaku wal jarak an halatta mana bushe biyu da kuma jini biyu bushe biyu din sai da yake shine kifi da fara wannan hadisi sanadin sa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam marfu yana da akwai magana a kansa amma ya inganta mawqufi zuwa ga Abdullahi ibn Umar to kuma malamai suna cewa dukkan wani abin da sahabi zai ce an halatta mana ko an haramta mana to kamar ya ce ne annabi ya halatta mana ko ya haramta mana saboda sahabi bai halatta wani abu da radin kansa ijtihadi a lokacin baya gudana na halattawa da haramtawa ga annabi yana cikin su saboda haka in sahabi ne ya ce an halatta mana ko an haramta mana to hukuncin su hukuncin hadisi marfu'i kamar ya ce annabi ya halatta mana ko annabi ya haramta mana Imam Malik a wajen sa ba a cin fara sai an yanka ta amma yankan da ya kamata a yi wa irin ta ba wai yankan da ake wa rago ba ko kaza wanda irin yanka ne ya kamata a yi wa irin fara a mazhabar Imam Malik shine kamar a jefa cikin ruwan da yake da fasashe ko a cire kanta abinda dai ba za ta rayu ba sai da shi in aka cire kanta an yanka ta wancan hadisi na Abdullahi ibn Abi Aufa tana yi wa Imam Malik yana ganin ko dai hadisin bai same shi ingantacce ba da sanadi ingantacce ko bai je gare shi ba ko kuma a'a yana ga kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun ci farar ne a yaki a halin larura ko kuma a'a yana ga su ma din sun rika gutsire kan nata ne kafin su ci Ibn Wahab yana cewa idan aka saka ta a cikin abin nan aka sa ta a buhu aka daure ta aka matse ta ta mutu shikenan an yanka ta to duk bai kamata a yi ta wannan wahala ba dama ta yi ne suna abin nan kawai in zaka cika ce ba ka cika ba ce harramat alaikum al-baytatu wad-dam ce an haramta muku jini انما حرم عليكم الميتة انما حرم عليكم الميتة والدم كدا الله يا حرم تامكم موشي ني دجني انا نسي ني قرارا yake nuna haramcin jini domin larabawa sun kasance suna cin jini abinda suke yi shine za su dauki kashin dabbobi kamar kashin raƙuma haka ko shanu sai su cika su da jini suka fuka jini sai su soya sai su saura kaga suna cikinan a jini wani abu ne da yake fitowa daga ciki sakamakon abincin da adam yake ci kafin mutum ya zama mutum yana cikin mahaifiyarsa jinin al'ada na mahaifiyarsa shi ke juyewa ya rika ba shi wannan dan jariri da ke ciki jinin da yake rayuwa da shi bayan ya fito duniya kuma abincin da yake ci shi ne yake tafiya hanta daga nan kuma a juya shi kamar kaɗa shi ya koma jini sannan kuma zuciya ta buga shi shiga cikin cikin jijiyoyi manya manya su kuma su buga shi cikin kananan jijiyoyi kuma zai rika sakure shi yana jijjuyawa da bugawar zuciya yana yawo a jiki sai yasa idan mutum ya mutu zuciyar ta tsaya shi ma jinin ya kan tsaya idan ya tsaya shikenan zai lalace sai yasa mutum yana da ransa ba zai wari ba amma da zarar ya mutu ya dau lokaci shikenan zai fara wari saboda ko abin da zuciyar ta tsaya wannan juya wanda jinin yake yi shi ma ya tsaya da ya tsaya zai daskare a jiki shikenan sai ya lalace sai ya rubi to hikimar malamai suka ce hikimar da ta sa aka haramta jini sun ce shan jini yana sa mutum ya zama wato ya zama mara tausayi kamar dabba daji kamar irin su zaki irin su damusa irin wato miyagun dabbobin daji shi yasa shari'a ita kuma ta zo ne ta gina dan adam bisa kyawawan dabi'u ta gina dan adam bisa kyawawan halaye tausayi jin kai ba ta gina shi akan rashin tausayi da rashin imani ba to shi yasa sai aka hana shi yin wato amfani da dukkan abin da zai canza dabi'arsa daga dabi'a wacce take mai kyau zuwa wata dabi'a mara kyau shi yasa za mu ga da aka tashi haramta sai aka haramta adabul masfuq قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طائما يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هو جنن دي زبا قال بشيني ميوا يعني أنه متن زي شا جنن دي زبا معنى زي شا جنن ميوا وأن الإنسان جنن ميوا زي زما يا زما يا بيت كنسا يا زما العادة سا لقنان شكرا زي شنزا مسا نبيع سا سي زما شكمك مدبا أبنى زي باب سوسيين to amma jinin da yake saura a jikin nama yayin da aka yanka dabba ya tsiyaye akwai jinin da yake dan ragowa a jikin nama wannan kadan ne ba zai cutar ba shi yasa shari'a ta yi sauki a kansa babu haramci akan wannan jinin yayin da aka yanka dabba jinin ta tsiyaye ai dole da jini zai saura a jikinta to wanda baya ciki jinin da aka haramta shine masko jinin da ya zuba jinin da ya kwarara Allah ce wa lahmal khinziri da naman alade wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa larabawa sun kasance suna cin aladen daji ba aladen gida ba saboda ba a san larabawa da tarbiyyar wato da kiwon aladen gida saboda ka suna kamo alade ne wajen farauta don haka shi suke ci to idan ayar tana magana akan aladen da suke ci shine aladen daji aka haramta musu kaga min babu aula aladen gida zan haramu an gane kamar ce an haramta da jakin tunda kaga an haramta jakin gida to kaga ba za a ce jakin dawa ya zama haram ba amma aka ce an haramta jakin dawa to na gida shi yafi kamata ya zama haram to in har ayar tana magana akan aladar da suke ci na dawa ne to kaga aladar gida ya fi cancanta ya zama haram ko alal aƙalla ya zama daidai da shi an ambaci nama a nan kamar yadda muka ce don a nuna maka cewa ana hana ka cin sani gaba daya ba wai ana nufin kakkaci shi bane don ba a yanka ba in an yanka ka ci ana nufin ba wai mutuwa ce ta sa zai zama haramun ba ko yana da ko da ransa aka yanka shi yana nan a haramun tunda namansa aka haramta maka haka naman nan yankawa aka ko ba yanka aka yi ba duk daya ne wasu daga cikin malamai kamar al-alusi yana cewa an ambaci nama aka ce lahmal khinzir a baya ba a faɗi naman maitati ba ce hanna ma harrama alaikum lahmal maitati ba amma aka ce lahmal khinzir ce hikimar da ta sa anan aka ambaci lahmal khinzir a farko ba a ce lahmal maitati ba ya ce don ya nuna maka cewa abinda suke ci suna jin dadinsa shine naman suna ganin ma babu naman da ya kai shi wannan naman da kuke jin daɗin sa an haramta muku shi don a nuna muku abin ya kai matuƙa gaya wajen haramcin duk da kuna jin daɗin sa to amma dai abin da aka sani shine a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba san cewa Larabawa suna abin da naman alade yana ba su sha'awa ba har suna jin daɗin cin sa wani an san shi ne tare da Rumawa ko Turawa amma ba Larabawa ba wasu kamar Ibn Ashur yana ganin kawo lahmal khinzir kawo lama anan tafaddudi ko dai zaman kan zaman an kawo magana cikin salo daban-daban an kawo maita wani ko aka ƙara laham dan a nuna maka salam magana iri ko kuma a dan a nuna maka cewa ba wai dan an haramta wato shi al-hanzir kaje kai ka kashe shi ko kai azabtar da shi ba a'a naban sa aka hana kaci saka wannan ba shi yake nuna halaccin duk da aka al-hanzir abi shi a kashe ba wannan ba shi yasa Ibn Ashur yake da shi yasa aka ambaci nama dan kaje an ce an haramta al-hanzir kace to duk da gan shi ma a kashe shi saboda haka muka ga cewa wasu daga cikin magabata suna amfana da gashin sa kamar da muka ce kaga wasu daga cikin magabata sun halatta yin amfani da gashin sa wajen din wato a yi zare da gashin su ko lilo suna ganin wannan babu komai a hikimar haramta naman sa saboda kowa ya san yadda yake cin kazanta da haka kazantar da yake ci yasa a cikin naman sa wata tsutsa take fitowa tsutsa ce kuma mai kisa wanda ko abin nan tumbin sa baya iya markade wannan tsutsa da haka idan mutumin da yake cin sa to zai iya kamuwa da wannan tsutsa kuma za ta iya kashe shi Ibn Ashur yake cewa abin mamaki a nan wasu daga cikin malamai su yi maganar al-hanzir ɗin ruwa cewa ya halatta a ci al-hanzir ɗin ruwa ko bai halatta ba wato aladar ruwa ya ce wannan suna ne suna mai kamata ya zama yana da tasiri a hukuncen shari'a ba ce musamman sunayen kifi da yawa ana duba wasu dabbobin da suke waje ana ba ma wasu kifayen da suke cikin ruwa saboda haka za a ce abin da ragon ruwa a ce giwon ruwa haka ne a ce tattabarin ruwa a ce alhazin ruwa a ce karar ruwa to kira ta da waɗannan sunaye ba shi zai sa wannan kifi ya taso ya zama an ba shi hukuncin abin da aka kira shi ba shi yasa Ibn Ashur ke shi yana mamaki me zai sa a kawo batun halaccin cin aladar ruwa ya halatta ko bai halatta ba har ma wasu daga cikin malamai su tafi akan haramcin aladar ruwa saboda an kira shi aladar kamar Abu Hanifa ya tafi akan haramcin cin abin da ake kira aladar ruwa hujjar sa an ce masa aladar Ibn Ashur ya ce to in aka samu waɗansu laraba da ba sa ce masa aladar ba su sa ci sun ci to kaga abu ɗaya ne ya zama halal a wajen wasu ya zama haram a wajen wasu wanda kuma shari'a ba ta haka in ta haramta ta halatta kowa shi yasa Imam Malik kamar da yazo cikin mudawwana lokacin da aka tambaye shi game da wannan yayi tawakkufin da yayi malamai sun fassara shi fassara iri biyu malaman malikiya wasu suna ga yayi tawakkufi saboda akwai inda Allah ya ce uhila lakum saydul bahri duk abin da yake cikin ruwa dabbar ruwa an halatta muku sannan kuma a wata ayar ga ta kamar wanda an ce walahmal khinziri da naman alade wannan abu an kirawo shi alhanzir din ruwa wato aladar ruwa aladar ruwa zai zama halal ne saboda uhilla lakum saydul bahri ko kuma zai zama haram ne saboda walahmal khinziri wasu suka ce saboda haka yi tawakkufi wasu kuma suka ce ba tawakkufi yayi ba inkari yayi domin da aka tambaye shi game da cin aladar ruwa sai yake cewa antum taquluna khinzir ko kuke cewa aladi ma'ana ko kuka ba shi wannan sunan har da za ku zo kuna binciken da yayi hukunci a ci kuka a ci me yasa kuka ba shi wannan sunan saboda haka kamar Malik yana nuna cewa a kiyaye alfasin shari'a kada a rika sa su a inda ba mahallin su ba saboda haka dan kun kirawo shi kalar ruwa ba zai hana a ci shi ba dan kun kira shi aladar ruwa ba zai hana a ci shi ba matukar dai dabba ce wacce take rayuwa a cikin ruwa saboda haka ta shiga cikin uhilla lakum saydul bahri don haka ko da an canza masa suna da za ka ga wani kifi ana kiran shi kalar ruwa ka ci kayanka wannan da abin suna ba zai wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abin da aka yanka shi da wani da sunan da kiran sunan wani Allah larabawa sun kasance sukan yanka dabbobi ga gumakansu in sun zo yankawa su daga murya su ambaci sunan abin sunan wani gunkin su wanda za su yi ma yankan za su kira sunan shi bismillah ko bismil uzza su daga murya su yayin da suke wannan yankan shi yasa aka ce uhilla al-ihlal shine rafu sauti ka daga miryarka kana magana shine ake kira ihlal duk abin da yayi sama ana kiran shi ihlal shi yasa kita istahalla sabiyu da yaro ya fado ya kuka ace istahalla sabiyu Laraba suna da wannan haka da a cikin al'ummomin da suke ba na Laraba ba kamar al'ummar mutanen Girkawa su ma in suna gabatarwa da gumakansu wasu abubuwan yanka sukan kirawo daga miliya su kirawo sunan waɗannan kamar da yazo cikin Eliyaza Sani Maros wakar da wani ɗaya daga cikin manyan mawaƙan Girkawa ya yi shi yana nuna yadda suke yi wajen kiran wasu ba Allah ba yayin da suke gabatar musu da abin yanka to duk abin da aka yanka shi ba dan Allah ba da sunan wani Allah to ya shiga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta haka dukkan wani yanka da aka yi shi da kudirin ana girbama wani to ba za a ce ba sawa'u sunan wannan kadai aka ambata ko an faɗi sunan Allah an faɗi sunansa da aka ce wa ba uhilla bihi li ghayrillah ba ala rifin kadai sai idan wani Allah din shi kadai aka faɗa koda an faɗa Allah din aka hada shi da wani to ya shiga cikin wannan don haka koda zuwa aka ce ga wani yanka da za a yi da sunan Allah da sunan wani aljan ko da sunan wani wali ko da sunan wani dai dalili to wannan ba zai zama ya halatta matukar za a saka sunan Allah a hada sunan wani da shi to ballantana kuma wanda ba a ambaci sunan Allah din gaba ɗaya ba to Allah subhanahu wataala kuma sai togaciya game da wannan hukunci na waɗannan abubuwa da aka haramta yayin da aka shiga cikin halin larura saboda tsora ghaira bazin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim za mu tsaya nan dan lokaci yayi insha Allah a karatu na gaba za mu karanta abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure ubangiji ya nema na wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi